Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci hudu da suka hada da mita 31 da 49 da mita 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma danar FM. Sannan kuma a duk lokacin da ake so ana iya sauraro akan voahausa.com ko sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri a wannan safiya ta Laraba ta bawa ranar samu. Ina tare da
Sahabo Imam Aliyu ga kuma kanun labarai. Hillary Clinton ta zama mace ta farko a tarihin Amurka da za ta wakilci wata babbar jam'iyyar siyasa a zaben shugaban ƙasa. Shi kuma shugaban Amurka Barack Obama da Prime Minister India Narendra Modi sun sake nanata irin dangantaka mai ƙarfi da ke akwai tsakanin ƙasashen biyu. Babbar kotun tarayyar Turai ta yanke hukuncin cewa ƙasashe da suke kungiyar ba su da izinin ɗaure ƴanci rani ko bakin haure domin sun tsallaka ta kan iyakokin ƙasashe da ke kungiyar.
To, kanin labaran kenan, kamar kuma yadda kuka ji a kanin labarai, Hillary Clinton ta shiga tarihi domin jiya Talata aka yi zaben tsaye da ɗan takara na gandu na ƙarshe a jihohin Amurka guda 6 kafin babban taro na jam'iyyun Democrat da Republican za su yi, wanda a lokacin a hukunce za su bayyana sunayen 'yan takararsu ta shugaban ƙasa. Tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka da ta yi rawar gani kuma ta shiga tarihi a zaman mace ta farko da ta samu yawan wakilan da ɗan takara ke bukata. Bayan kun gama shan labarin duniya, yau 8 ga watan Yuni shekara ta 2016, za mu dubi irin darasin da ya kamata 'yan siyasa a ƙasashe masu tasowa, musamman Afirka, za su koya daga wannan namijin ƙoƙarin da Hillary Clinton ta yi. Kada kuma a mance, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Madam Hillary Clinton ta ayyana zama yar takarar shugabancin ko kuma shugabancin ƙasa na Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat jiya Talata, mataki da ya ba ta damar zama mace ta farko da za ta wakilci wata babbar jam'iyyar siyasa a takarar shugabancin Amurka. Abokin hamayyar ta Senata mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijan Amurka, Senata Bernie Sanders, ya samu nasara a jihar North Dakota, yayin da ita Madam Clinton ta samu nasara a jihar New Jersey. Clinton dai ha yanzu ita ce kan gaba a zaben fidda gwani da aka yi a jihohin Montana da kuma South Dakota. Har yanzu ba a samu sakamakon zaɓe da aka yi a jihar California ba. Zaɓen da aka yi jihar California nan ne inda Senator Sanders ya kwallafa rai na samun kaso mai tsoka daga cikin wakilai da ke jihar, mataki da zai ba shi daman ci gaba da gwagwarmaya har zuwa lokacin da za a yi babban taro na jam'iyyar. Clinton ta yi jawabi ga gungun magoya bayan ta waɗanda suke cike da sowa suna kaɗa tutar Amurka jiya Talatan. Tana cewa, wannan shine karon farko a tarihin ƙasarmu da mace za ta zama wakiliya ko kuma 'yar takarar babbar jam'iyya a gasa ko kuma a zaɓen wato shugabancin Amurka. Clinton ba za ta zama 'yar takarar jam'iyyar a hukumance ba har sai bayan da wakilan jam'iyyar wato delegates sun kada ƙuri'unsu a babban taro da jam'iyyar za ta yi wato cikin wata mai zuwa na Yuli kenan.
Shugaba Barack Obama na Amurka da Prime Minister India Narendra Modi sun sake nanata irin dangantaka mai ƙarfi da ke akwai tsakanin ƙasashen biyu. Ƙasashen duniya biyu da suka tara saura a yawan jama'a bisa tafarkin mulkin demokradiyya. Shugabannin biyu sun gane ne jiya Talata a fadar White House ta shugaban Amurka. A hira da muryar Amurka, wani masani wanda yake aiki da wata cibiya da ke nan birnin Washington DC ya ce akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin shugabannin biyu. Shugabannin biyu sun ce sun dukufa wajen sanya hannu a kan yarjejeniyar da aka kulla a kan canjin yanayi a birnin Paris kan ƙarshen shekara, ko da shike ba su bayyana lokaci ba kamar yadda wasu suke zato. A yayin da Prime Minister Modi yake tsaye a gefen hannun damansa a ofishinsa bayan da suka kammala zagaye na farko na shawarwari Mr. Obama ya ce jigo gare mu duka biyu shine yadda zamu haɓaka ko kuma bunƙasa tattalin arziki da kuma kawar da talauci tsakanin al'umma. A nasa bangare Prime Minister Modi ya nuna cewa irin yawan matasa miliyan 800 ƙasa da shekaru 35 da India take da su wanda idan ƙasashen biyu suka yi aiki taro basirar su za ta taimaka wa al'umma. Haka kuma shugabannin biyu sun yi shawarwari akan batutuwan tsaro da kuma ƙarfafa matakai hana yaduwar makaman ƙare dangi.
Babbar kotun tarayyar Turai ta yanke hukuncin cewa ƙasashe da suke ƙungiyar tarayyar Turai ba su da izinin daurewa daure ƴanci rani ko bakin haure kawai domin sun tsallaka ta kan iyakokin ƙasashe 28 na ƙungiyar waɗanda ƴaƴansu suke iya balaguro tsakanin ƙasashen ba tare da passport ba. A wani hukunci da ta yanke jiya Talata a Luxembourg ta ce dokokin tarayyar Turai sun hana irin wannan kamin sai dai idan mutanen waɗanda ba ƴan ƙasashen bane da suke ƙungiyar suka aikata wani laifi ko kuma tuni aka saka su cikin jerin waɗanda ƙasashen ko ƙasa ke suka ayyana su a zaman waɗanda za a kora. Hakanan kotun ta haramta kama bakin haure ko ƴan gudun hijira ko ƴan cirani waɗanda suke tsallaka ta kan iyakokin ƙasashen da zummar ci gaba da balaguron su. Nan take dai ba za a iya cewa ga tasirin wannan hukunci ba.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka sun bayyana damuwa cewa kila gwamnatin Obama ba ta ɗaukar matakai na takawa rashe burki kan abin da suka ce muguwar rawar da take takawa a ƙasashen Ukraine da Georgia. Senator Bob Menendez ya ce ya damu cewa sakon da shugaban Rasha Vladimir Putin yake ɗauka daga irin matakan da suke ɗauka shine irin takalar da yake yi akan cewa mataki ne da ya dace. Maganar da 'yan majalisar suka yi shi ne kila ce zirin Crimea da Rasha ta yi a shekara ta 2014 da kuma ci gaba da goyon bayan da take baiwa 'yan tawaye a gabashin ƙasar Ukraine. Haka kuma a shekara ta 2008 Rasha ta yi amfani da ƙarfin soja a ƙasar Georgia daga bisani ta goyi bayan ɓallewar kudancin Ossetia da Abkhazia a zaman ƙasashe masu zaman kansu. Senator Menendez ya ce me yasa basa amfana da madafun diplomasiya masu ƙarfi waɗanda za su taimaka musu. Watakila Rasha ta gane cewa akwai ranakin dallanci kan irin matakan da take ɗauka. Senator Menendez ya yi wannan furucin ne a zaman da kwamitin Majalisar Dattijai akan harkokin ƙasashen waje ya yi. Amma da take kare gwamnatin Obama akan batun na Rasha, muƙaddashiyar sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin ƙasashen Turai da kuma Asiya, Victoria Nuland, ta ce Rasha ta ɗanɗana ƙarƙashin takunkumin da Amurka da ƙawayenta suka aza mata saboda waɗannan matakai.
Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan ya gabatar da wani shiri wanda zai kawar da talauci a Amurka. Shirin zai yi garan bawul ga tsarin tallafin abinci da kuma muhalli da sauran tsare-tsare na agaza a marasa ƙarfi. Sabon shirin nasa zai buƙaci waɗanda suke samun irin wannan tallafi su yi wasu ayyuka. Sannan kuma shirin zai sakar wa jihohi mara wajen amfani da tallafin da gwamnatin tarayya take bayarwa domin tallafa a talakawa. Da yake jawabi jiya Talata a nan birnin Washington, Ryan ya ce abinda shirin nan zai samar shine sabuwar hanyar yaƙi da talauci wadda zai sake farfaɗo da manufar tsamo mutane daga ƙangi da kuma magance kotun karar sassalar talauci. Amma wasu ƴan jam'iyyar Democrat da wasu masana da wasu ƙwararru sun yi watsi da shirin da kakakin Majalisar Ra'ayi ya gabatar. Abin baƙin ciki ƙarƙashin waɗannan kalamai masu daɗi da aka bayyana yau, ƴan Republican suna gabatar da shirin da aka sansu da shi maras imani na a yi jiran tsammani da suka yi shekara da shekaru suna gabatarwa, in ji shugabar marasa rinjaye a Majalisar Wakilan Amurkan Nancy Pelosi mai wakiltar jihar California.
Labarin duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a labarin duniya, tsoho sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta shiga tarihi a zaman macen farko da ake kyautata zaton za ta zama 'yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat a nan Amurka. Na tuntubi Professor Bubenamewa na Jami'ar Anta Diop da ke Senegal domin yayi mana tsokaci akan irin darasin da ƴan siyasa a ƙasashe masu tasowa musamman ƙasashen Afirka za su koya daga wannan al'amari sai ya ce
Jamaica kin dai in kai can ina so in nuna cewa bayan kamar Amurka ta samu shugaban ƙasa baki wato Amurka in ta samu shugaban ƙasa mace to wannan kamar tana nuna wa duniya ne da cewa da ba wani bambancin launi kuma ba wani bambanci na wajen mata da maza haka wannan babban abu ne to zamanta ma ƴar takara ko ma bata ci shugaban ƙasa ba zamanta ƴar takara babban tasiri ne yake kawowa kuma yana ba da babban darasi ga masu kallon yanayin kamar siyasa da inda take in na dawo bisa tambayar da kika yi akan gaskiya ya kamata a ce yau kasashen mu na Afirka su dauki darasi ga irin wannan abu an samu a ƙasar Jamus an yi prime minister ko kuma ince chancellor mace an yi a Ingila an yi kuma a ƙasar Philippines an yi a ƙasar Pakistan an yi a ƙasar India yanzu an yi a ƙasar Brazil wato in aka dauka kowace nahiya mata sun samu ƴancin kansu to amma nan lalle a nan nahiyar mu ta Afirka ana ta yi kan waini har yanzu bisa ga yanayin kamar mata su yi shugabanci ko da yake ana iya zana Liberia ana iya zana kamar jamhuriya ta Afirka ta tsakiya inda mata suka yi shugabanci to yau ya kamata a ce a rinka dibin su da ido har hama su mata suna iyawa su ma kan kasu tunda in aka samu kamar mace wadda ta yi shugabancin babbar ƙasa to ƙasashen mu nan kuma ina ganin ma shine cancanta
to me yasa ne ma galibi sai kaga a kasashen mu na Afirka din sai kaga koda an san cewa mace za ta iya yin wannan abin sai kaga an sa mata tannaki al'adu aka dauka aka cusa ne ko kuma tsoron me mazan suke ji
to duka ga halamun da ni nake gani alawara ayi shine cewa yanayin al'adu ne koda yake ma tun a tarihi cikin al'adun mu an samu sarauniyoyi kuma har yanzu akwai a gargajance akwai kasashe inda ke da sarauniya amma yanzu na dauka a Niger akwai sarauniya har yanzu to wannan kuma sai yazo ya sabu da addini wato mutane sukan jan riga addini su kai ta su gyara wadda take musu ba su haka su dibi kamar darasi daga wasu kasashen na musulmi alal misali kamar kasar Pakistan wadda inda aka san da Benazir Bhutto ta zama prime minister ta jagorancin wannan kasar wato sai kiji wata rana mutane suna fadin a wai addini ya ce kaza ko ko wai a mu ban ma yarda to wannan ina ganin cewa dai son kai ne ke ga maza kawai inda aka je aka tsaya aka diba ma kamar in muka tsaya kasan Liberia ta shiga cikin halin kakani kai dole sai da mace ta shiga sannan suka samu kwanciyar hankali kasa jamhuriya ta Afirka ta tsakiya da ta shiga cikin halin kakani kai ita ma sai da mace ta yi jagorancin ta sannan aka samu yanzu aka samu kwanciyar hankali bancin wannan a kasar Rwanda lokacin da Kagame ya dauki iko sai da safara minista mace bugu da tsari ma a jamhuriyar Niger ina iya bada kwatancen wani abu da aka yi ko da yake wannan ba shugabanci bane na ƙasa to mace wadda ta yi shugabancin kamar kotun koli na ƙasar Niger kowa ya san da gaskiya take haƙi kuma in aka ce za a sa kai abin da ba shi ba kiyawa take wannan abin da kowa sani ne cewa da uwar gida ba zai ko da yake kuma a Najeriya an damka wata mace shugabancin kamfanin man fetur amma nan ina ganin cewa abin da ya bai kawo wani a zo a gani ba to ina ganin dai maza suna fargaba ne kai ga irin kamar su kan wata suke lasa ko kuma irin gishirin da suke lasawa ba sa so a ce mace kamar ta zo ta yi jagoranci fargaba guda shi ne cewa da wata rana mace fa ba sani ba sabo in ta zo wajen harkar iko wato in ta kama iko duk wanda ya zamanto kamar yana rubuta cikin da dukiyar jama'a to matan nan za ta mai hukunci wato kamar cewa da mata sun yi kamar dukkan mutane hakkin su kai ga maza ni a gani na haka shine yake sa maza suke dan sanyi
suke tsoro
kasuwa ta addini suke tsoro kamar a ce mace tana gaba to shine ke ganin sai su kewayo ta addini ko kuma su kewayo ta gargajiya suna son kamar hana ma matan ƴancin su kenan na abunan na masu zama alhali kuma na masu zama shugaban kasa alhali kuma ya kaje ka diba matan sun hiyawa ma a kasashen mu to akwai kuma wata rana mazan su mazan matan idan ya zama to suna da aure to mazan ba su sa so kamar a ce matar su koma kamar su suna mata mace tana namiji wato
ta dai fisa mukami kenan
ma dalla to kowa kan fargaba haka sai kiga mutum yana ma matar shi muzurrai idan kamar ce za ta yi takara to ya wannan fargaba ne ga mutanen mu kamar mu maza gare mu muna fargaban haka akwai ma baba yanzu in kika je ki dauka sai an ce miki mace in dai wani dogon ilimi to ba ta samu miji ma sam gaba dai saboda ni saboda namiji yana so kamar in yana cikin gida ya zamanto shine mai jan komi da komi wato matar shi dai ba ita ba za ta dauki wasu matakin ne wanda shi kankan shi matakin za ya dauke shi
to amma duk da cewa din wasu mazan ba sa bari suna tsoron haka din amma akwai inda in aka duba din za a ga din wasu matan su suke kula ma da gidan duk da ba su da ilimi dan su suke kamar ciyar da gidan
eh wannan kuma jahilci ya kawo haka wanda kamar bai sani bane idan aka ji aka diba ai duk abin da ka je ka dauko daga waje in ka kawo gida mace take tanadin shi wato cewa dai bugu da ƙari a can cikin gidan na kama in aka ji aka diba ma kai ne a ƙasan to ballantana an ce kamar za ta samu shugabanci wannan kai gare kamar wata babbar daraja ce ma ba gare san bane kai ne ke da daraja ba wai a ce macen ce ba saboda an ja ta an sa ta shugaban ƙasa ba ka koma kamar mijin hajiya yawan mutane duk shine suke tsoro sai a ce kamar su mijin hajiya ne to ba mijin hajiya ga yanayin shugabancin ƙasa in ƴan ƙasa suka yarda cewa da mace ta yi jagorancin su wannan ina ganin cewa ba kakan da za a yi
Madalla kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC lokaci yayi da zamu gabatar da demokradiya a yau
Demokradiya a yau Cikin shirin zamu duba tsaye da mace ta farko takarar shugabancin Amurka. Jama'a masauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Jam'iyyar Democrat ta nan Amurka ta ƙara tarihi a jerin tarihin ta siyasar Amurka. Jam'iyyar ce ta farko da ta tsaye da dan dariƙar Catholic John Kennedy takarar shugabancin Amurka a zamanin da ake dare-dare da mabiya wannan dariƙa nan Amurka. Jam'iyyar ce ta tsaye da bakar fata na farko da yanzu yake shugabancin Amurka wato Senator Barack Obama. Sannan a daren jiya ta ƙara da wannan. A karon farko kamar yadda aka ji Mrs. Hillary Clinton take cewa babbar jam'iyya a nan Amurka ta tsaye da mace a zaman ƙyar takarar shugaban ƙasa. Tsohon ma'aikacin wannan tasha kuma masanin tafarkin siyasa Shehu Yusuf Kura yana tare da mu. Na tambaye shi tasirin wannan rana a siyasar Amurka.
To, sahabu wannan abin da aka yi ko kuma abin da Hillary Clinton ta samu galaba a kan satin jiya kuma yau za a tabbatar da shi abu ne wanda ba a taɓa yin sa ba a nan ƙasar. Tun shekarar 1787 aka fara zaben shugaban ƙasa. Tunda ake zaben shugaban ƙasa a Amurka shekaru 200 da wani abu ba a taɓa tsayar jam'iyya babba ko jam'iyyar Democratic ko jam'iyyar Republican ba ta ma taɓa tsayar da ƴar takara mace ba ma kai ba a ma fara tsayar da ƴar takara mataimakiyar shugaban ƙasa ba sai a shekarar 1984 to tun daga lokacin nan babu wata jam'iyya kasurguma kamar babba tunda a nan ƙasar akwai jam'iyyu ƙanana yan kunji-kunji akwai kuma manyan jam'iyyun wannan su ne suke ake zaɓar shugaban ƙasa a cikinsu. To ba a taɓa tsayar da mace ba a taɓa samun wannan nasara ba sai akan Hillary Clinton. Irin nasarar da Obama ya samu shekaru 8 da suka wuce ita ta samu yanzu abin da ya rage mata ta ci zaɓen idan an yi nan da wata 4.
Hacci Shehu abin zai baiwa mutum mamaki yadda kasashen yammacin duniya ko ma Amurka a mu da muke wasu kasashe kanana masu tasowa muke kallon su muke jin su sai ya baka mamaki ganin a Ingila Margaret Thatcher ta shugaban kasa me yasa ya dauki lokaci mai tsawo nan Amurka mace bata samu zama yar takara ba ma na shugabancin Amurka sai yanzu
to Aisha Habu ma abinda zaka tuna cewa mata ma da basu fara zabe ba ma a kasan nan sai 1920 Dududu mata ba su fara zabe ba a kasar nan sai shekaru 96 da suka wuce. To da ka kasa America kasa ce ta maza Turawa zuriyan. A lokacin nan saboda wasu dokoki da ada ake amfani da su tunda ko wannan zababbun da dan takarar da ake fitowa mutane su jefa ƙuri'a ai ba a fara yin sa ba ma sai a cikin shekaru kamar shekaru 40 da suka wuce da tan manyan maza ne masu kuɗi masu kamfanoni masu masana'antu su suke haɗuwa da su da waɗansu mutane su ce mun tsaya da wani kamar haka ne a lokacin nan zai yi wahala mace ta shiga zabe a lokacin da aka ce an ba su dama su shiga zaben nema har za su iya zuwa su dangwala shine waɗansu su suka fara yin hoppasa ma har suka fara tsayawa zaben
mace mace ce amma dai harka dukkan na harkar ƙasa ce ta maza kamar ƙasashen mu amma in ka lura wani abu ai masana suna iya cewa ai ƙasashen mu da ake rena su watakila sun fi waɗannan ƙasashe ci gaba wajen baiwa mata damar yin wasu abubuwa
a sosai kuwa sosai kuwa to ai mu abin da irin abin nan ne da ake cewa na wato na daka bai ga waje ba ko kuma na waje bai ga na ciki ba a nan kasar mata har yanzu mace in tana aiki a nan kasar abinda ake bata na kobo 72 ne ko 78 akan dala 1 da ake ba namiji saboda har yanzu akwai wannan dashi akwai wannan gauran nuna cewa mace har yanzu bata isa ba a nan kasar ai dan haka abin yake baiwa mata sha'awa dan haka abin yake da zaburar da mata cewa a wannan karan dai mace ce za ta zama shugaban kasar nan tunda gashi yau mace ta zama yar takara ta babbar jam'iyya kuma jam'iyyar nan ta Democrat ita ce ta fi samar da shugabannin kasa fiye da kowace jam'iyya a tarihin kasar nan kuma a yanzu ita take mulki kuma abin sha'awa sahabu abin da za a baka shine American canjawa take lokacin da aka zabi Reagan a shekarar 1976 kashi 84 na Amurkawa duk Turawa ne jajayen fata yau a America kashi 69 ne cikin 100 suke Turawa zuriyan kashi kusan 39 ko 40 bakaken fata ne ko mutanen Latino ne ko mutanen Asia ne ko wasu tsirarin kabilu ne barbaran yanyawa to raka ita kanta American a hankali canzawa take yi ta yadda nan gaba ba a ma san kuma wa za a zaba ba an zabi bakar fata na farko gashi yanzu kila a zabi mace ta farko me yawa ne nan gaba zaka ga kuma wanda za a zaba
saboda canje-canje da ake samu a tsakanin irin jinsunan jama'a da ke kasar suna da wato waye wasu ta kai maganan kabilanci maganan asali da sauransu bai zama hujja tun daga ga Obama ya zama ga mace ta zama to nan nake cewa ga mace ta nan ina gani kamar sun dan tsere mana
a sosai ma kwato ainihin America tun bingiwa sunanta wanda duk yazo nan America ya narke ya zama dan America illa nadaran illa dan abin da ba a rasa ba saboda haka yanzu mutanen mu da yawa akwai ɗan Najeriya da yawa da suke tsayawa zabubbuka na kananan hukumomi na garuruwa na majalisun kauyuka suna cin zabe kuma ɗan Najeriya ne da sunan ɗan Najeriya ko Bayarabe ko Bahaushe ko wata kabila haka ya sauran ɗan Afirka wato abin da isa ai American ta gagaru kowa kenan
amma
America ba wanda zai nuna ba wanda zai maka gorin asali ko kuma gorin jinsi ko kuma gorin har yanzu akwai su amma dai al'ummar kasar mafiya yawan su sun yarda dan America ne baka fata ma dan America ne mace ma yar America ne mutumin Asia ma dan America ne dan haka wannan bambancin raguwa yake dan haka ne yawancin mutanen kasar su ma suka rungumi wannan tsari suka rungumi wannan manufa ta cewa sassauci wato liberalism din ya zauna a zuciyarsu sosai
amma haje duk da cewa muna maganar Amurka ne amma ai zamanin da aka yi jamhuriya ta farko akwai ba sakkwace da yayin shugaban karamar hukuma a Enugu amma maimakon a samu wannan ci gaba sai aka samu ci baya yanzu ko a bangaren arewa in kai dan Katsina ne aka baka mukami a gwamnatin jihar Kaduna wacce da a jiha daya ce sai an kai ruwa rana akan wannan al'amari
a Kano akwai Sikiru ya ci zabe a sabon gari ya tsaya zabe ya ci a Lagos akwai wani dan jarida wane ne Usman Mutari da ya tsaya zabe a Lagos Bahaushe a Lagos ya tsaya ya ci zabe abin da ya faru shine shugabanninmu na farko su Sarda wani Allah ya ji kansu su Aminu Kano duk da yake sun yi siyasa ce ta lardi in ka duba ma zaka ga ai yawancin siyasin da ake yi da ba wai dan gari ne yake tsayawa zabe a gari ba an dauko mutumin Kano an kai shi Benue ya tsaya zabe an dauko mutum daga Benue an kawo shi Kano ya tsaya zabe an dauko mutumin Dandan Batta an kai shi Sokoto ya ci zabe idan da ƴan siyasa mu sun ci gaba da wannan aida a yanzu a Najeriya duk waɗannan rigingimu ma sahaba aida ba za ka ji su ba, amma sai mutanen mu suka koma siyasa waje ta fita halaka da kabilanci da kuma wasu dalilai waɗanda ma bai kamata a faɗa a radio ba. Gaskiyar magana shine yanzu muka fara America shekarar su 200 da wani abu suna yi, mu yanzu shekara ta 17 kenan muka shiga. A hankali ai yanzu zaka ga an ce gwamnan jihar Rivers ya nada Bahaushe Musulmi mai ba shi shawara, gwamnan jihar Imo ya nada Bahaushe Musulmi mai ba shi shawara, gwamnan Sokoto ya nada Bayarabe ko Inyamuri mai ba shi shawara. A hankali ana tafiya haka nan da shekara 50 sai kaga wani katon Bayarabe ko katon Ibo ya ga zama gwamna a Kano.
Haka kana gani haka zai faru?
To mu buga mu gani ko ba a yi muna da rai ba wata ran ba shakka, domin abin da ke faruwa in dai siyasar ta tsaya yanzu wa zai taba tunanin za a yi abin da aka yi a Najeriya, a zo a yi zabe, mutane ba su da kuɗi, mutane ba su da gwamnati, mutane ba su da ƴan sanda, ba su da sojoji, ba su da komai, amma a zo a yi zaben kuma a ce waɗannan mutane su suka ci zaben. Idan shekara 10 lokacin da aka fara wannan demokaratiyyar ba wannan zai yarda cewa bayan shekara 17 ko 18 za a samu wannan canji. Wannan canjin da aka samu kawai na zaben Buhari da kuma yadda Jonathan ya yarda an kada shi kuma ya miƙa mulki ba ƙaramin taimakawa Najeriya yi ba. A nan gaba kuma abin da zai faru sai ya fi haka. Saboda haka siyasa a Najeriya ina fata an daina rigingimu da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da sauransu. In kana da farin jini tafi gurin mutane su zaɓe ka. Bayarabe ne kai, musulmi ne kai, ba musulmi ba ne kai. In dai mutanenka suna son ka a sabon gari ko a brigade ko a Sokoto ko a wani guri, ka je mutanenka su zaɓe ka. Kuma na tabbatar nan gaba in ana yin zaɓe na Allah da Annabi kamar inna jegayayi, ba za a taɓa samun matsala a zaben Najeriya ba.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako. Sai kuma makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To, kafin mu gabatar da labaru a takaice, albarkacin wannan wata na azumi ga karatu daga Alkur'ani mai girma.
Assalamu alaikum, sunana Anas Abdulrahman daga makarantar Student Center for Islamic and General Study da ke Kwantagora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم.
To Allah ya sa mu dace. Yanzu dai nan misalin karfe 1 da mintoci da kusan da rabi na dare ne a gogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa. Kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Hillary Clinton ta ayyana zama yar takarar shugabancin Amurka jiya Talata, mataki da ya ba ta damar zama mace ta farko da za ta wakilci wata babbar jam'iyya a fafatawar neman shiga fadar White House ta shugaban Amurka. Abokin hamayyar ta Senator mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijan Amurka, Senator Bernie Sanders, ya samu nasara a zaben fidda dan takara ko na guni da aka yi jihar North Dakota jiya Talata. Ita Clinton kuma ta samu nasara a jihar New Jersey. Clinton ce take kan gaba a Montana da kuma Dakota a halin yanzu ba a samu sakamakon zabe daga jihar California ba.
To masu sauraro ƙarshen shirin wannan hantsi kenan. Wannan shiri sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe a gogon Najeriya. Idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da maimaitawa ciki da gaskiya. A halin yanzu kuwa jin mai Ali a madadin sauran abokan aiki nake